أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا بركة مدسادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبا ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى. Idan ba manta ba wannan shine darasin mu na 52 a cikin karatun wannan littafin. Muna 25 ga watan Safar hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440. Wanda yi daidai da 21 ga watan 9 a kalandar Bature 2009. Idan ba a manta ba muna cikin shakhsiyya ta 9 ta cikin manya-manyan sahabbai, ɗaya daga cikin sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gidan aljanna shine Sa'ad bin Abi Waqqas. Mun kwana a inda malam ya mana bayani akan nisanta da yayi ko tahiya da rashin kauda kai ko ɗinkin bada goyon baya akan fitina wadda ta kunnu tsakankanin Khalifa Ali bin Abi Talib da shida Muawiya bin Abi Sufyan a matsayin shi na wali na Sham. Mun yi bayani akan abinda ya wakana, abinda kuma yake bayyanawa ɗan shi lalle shi ba ya sa hannun shi ba a cikin wannan fitinar ba, har sai idan ya kasance an saukan mai da wata takobi daga sama. Takobin nan ta ringa bayyana mai wane lalle kahuri ne, wane musulmi ne. Ya kasance takobin tana da halshe wanda za ta ringa furci wane musulmi ne, wane kahuri ne. Haka muka yi bayani mai tsaho akan nisanta shi da fitina da ita karantar ta fitina. Yau da iko Allah za mu tashi akan rasuwar shi wannan bawan Allah, wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sa'ad bin Abi Waqqas. Shahi na 114 shi ne malai yake ce mana wa indal wafat yaqulu inna Allah la yu'azzibuni. Lokacin da mutuwa ta cimma Sa'ad bin Abi Waqqas, wannan kuma al'ada ce ta kowane dan adam, babu wani kullu bi unsa hadaba'un wa in talat salamatu yawman ala alati la hadaba'un mahmud. Duk wanda aka ce an busa mai rai to tilas a jirayi lokacin da za a dauki wannan ran, tilas sai ya koma zuwa ga Ubangijin shi. To shine malai yake mana bayani, yake cewa ranar da mutuwa ta raski wannan bawan Allah Sa'ad bin Abi Waqqas, yake tabbatarwa kanshi yake cewa inna Allah la yu'azzibuni, tabbas Allah ba ya azabtar da ni ba. Yake cewa an Mus'ab bin Sa'ad annahu qala kana ra'su abi fi hijri wa huwa yaqdi fi an-naz' al-akhir. Wannan asarin daga Mus'ab bin Abi bin Sa'ad yarda Allah ya rahimahu Allah ta'ala, yake cewa kana ra'su abi fi hijri, ya kasance kan babana a saman cinyata. Wa huwa yaqdi fi an-naz' al-akhir, shi kuma yana bankwana ko yana lumwashin shi na ƙarshe a rayuwar wannan ta duniya, ko yana nema ya maida ararren shi a wannan halin da ake ciki. Yake cewa yanayin da na gan shi yana ciki fa bakaitu, sai na yi kuka. farafa ra'sahu ilayya sai ya daga kanshi zuwa gare ni faqala sai yake cewa ai bunai ya kai dana mai bikika me yake sanya ka kuka qultu sai nake cewa limakanika wa ma arabika saboda matsayin da na samu kaina nake kallon ka irin matsayin da gare ka kuma da irin abunda yake abkuwa a gare ka ga kanan mutum ne wanda na azo a gani ga ka da jarumta ga ka kai kaza kai kaza ga irin matsayinka amma dai yanzu ga kanan ka koma ba komai ba kana nima ka mai da araba shine yake bayyana me yake cewa ga matsayin da Allah yi maka ga irin rayuwar da kai a baya kuma gashinin abinda nake gani na tilas sai an tausaya maka kuma mun sani duk lokacin da rai ta zo karshe to duk wanda zai kallu wanda za a fitar da rai shi to zai baka tausayi zaka gani ya shiga cikin magagi na mutuwa to irin wannan abun ne da dan ya gani yake cewa wannan abun shi sanya nake tausaya maka shi sanya yake sanya ni kuka qala sai yake ce me latarki in dai kuka ne kada kai mini fa inna Allah la yu'azzibuni abadan saboda ubangiji na ba zai taba azabtar da ni ba wa inni min ahli aljanna kuma ni lalle ina cikin mutanen da za su shiga gidan aljanna qala imamu az-zahabi yake cewa qultu sai nace sadaqa wallahi na rantsa da Allah wannan bawan Allah ya yi gaskiya tabbas yana cikin wanda za su shiga gidan aljanna fa hani allahu madalla ga wannan bawan Allah da irin wannan tagomashi da ya samu a wurin ubangijin shi wannan sheke nuna mana ba alfahari bane ba jijji da kai bane ba yake ba abinda sadiqul masduq ne ya wadi mai gaskiya abin gaskatawa ya bayyana me yake cewa sa'ad bin abi waqas fil janna sa'ad dan abi waqas yana cikin gidan aljanna kamin ya mutu aka mi albishir da gidan aljanna wannan kuma ba wai ya takaita bane ba ga mutane guda 10 ba wanda labarin sai isar mana labarin sun karanta a cikin wannan littafin ba wai akan su kadai bane ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya albishir da gidan aljanna ba da kai wa'ansu da yawa misalin ukasha yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kamun addan kasance cikin wannan mutane 70 wanda ba za su shiga gidan aljanna ba wanda za su shiga gidan aljanna ba tare da azaba ba tare da hisabi ba manzo Allah yace mai ukasha minhu anta minhu yace kai kana daga cikin su mu koma kan bilal ladani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake tambaye shi yake cewa Bilal menene wai kake aikatawa ni takin takalminka a cikin gidan aljanna yake cewa ai ni ba wani abin da nake aikatawa ba ce duk lokacin da nayi arwalla nayi sarki ne arwalla sai nayi sallatar raka'a guda biyu wannan nafilar guda biyu ita ce ta sanya Bilal yana taki a saman duniya amma dai ana jin take shi a cikin gidan aljanna kuma wannan duka yana nuna mana albishir da aka yi me na shiga gidan aljanna irin su suna da yawa mutanen da suka yi halarci yakin bada kuma shi Sa'ad yana cikin waɗanda suka halarci yakin bada idan wannan ba wani abun mamaki bane ba kuma wani kai dauke shi akan a'a yana alfahari ko yana jiji da kai ba haka bane ba lalle wanda ya bashi labarin mai gaskiya ne abin gaskatawa ya bashi labari da lalle ɗaya ne daga cikin mutanen da za su shiga gidan aljanna kuma yayi albishir aljanna ita ce makomashi sai gaba ta ga malai yake cewa yudfaru fi siyabil jihad wannan bawan Allah Sa'ad bin Abi Waqas yarda Allah shi tabbata a gare shi za a binne shi da tuwahi na yaki riga wanda ake huta yaki da ita za a binne shi ita ce za a mai likahoni da ita yake cewa wala yansa Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu anhu qabla an yufariqa ad-dunya an yu'tiyana darasan yake cewa Sa'ad bin Abi Waqas bai manta ba yarda Allah shi tabbata a gare shi kamun ya bar rayuwa wannan ta duniya sai ya lakanta mana sai ya ba mu wani darasi wanda ya kamata mu amfani da shi wa huwa yatahayyau li mulaqatil malik al-haqq subhanahu wa ta'ala lokacin da Sa'ad ya samu kanshi yana shiri diddan haduwa da ubangiji wanda yake mamallaki na gaskiya ya tura yake cewa a iya ganinka bi ayi shay'in yuqabilu rabbuh da menene Sa'ad zai haɗu da ubangijin shi tunda gashirin yana shiri yake cewa innahu la yajidu illa zayil jihad Sa'ad bin Abi Waqas bai samu wani abu ba na abun azo a gani ba sama da riga ta yaki wanda yake fita yaki da ita yake cewa alamatu sharaf, kuma wannan riga ta yakin alama ce ta daukaka. Yace wa unwanur rujula, kuma wani symbol ne na mazakuntaka. Wa ya laita qaumi ya'lamun, yace da mutane na da za su iya fahimta su san dirin ya sanya Sa'ad yayi wa kanshi wannan shiri na haduwa da ubangin shi da wannan riga ta yaki. Saboda babu wani abu, duk abin da bawa zai yi ya kasance me Bahaushe yake cewa a san mutum a san tilkin shi. Duk abin da bawa zai yayi abin da yayi shi dan Allah, to ya kasance abin ne wanda zai samu sakamakon shi gobe kiyama. Sa'ad ya huta yaki ya fafata ba don komai ba, dan dawo kalmar la ilaha illallah. Wani aiki ne Sa'ad yayi wa Ubangiji na azo a gani a cikin rayuwar shi sama da jihadi? To shine yayi diddan ya tarar da Ubangijin shi da wannan aiki wanda ya aikata wa Ubangiji, sai san yayi ne mulki ga wanda ya huta yaki da ita, wanda ya yakin Badar da ita, ya nema aka lullaka aka mai dukkan hudi da ita, aka ce aka binne shi da ita. Shine malai yake cewa da mutane da sun san amwanin irin abin da ya sanya Sa'ad yayi haka, yace wallahi tallahi da su ma da sun da sun yi hawkasa akan su yi wani aiki na gari wanda za su tarar da Ubangijin su da shi, diddan ya sakanta musu da shi. Yake cewa an Zuhri an Sa'ad bin Abi Waqqas, daga Zuhri daga Sa'ad da Abi Waqqas, yanzu Allah shi tabbata a gare shi, yace lamma hadara, lokacin da mutuwa ta riske shi, da'a bi khalqi jubbati sufi, yake cewa sai kira da a sanya mai wata riga wadda dira aljubba ita ce aljira, wadda ake sawa kamar kontribal, wadda ake sanyawa ta yaki, amma dai wannan ta fata aka yi ta, ta gashi ce, inan da fata aka yi ta ba ta ƙarfe ba ce ba. Yake cewa faqala, sai Sa'ad yake cewa kafinuni fiha, kumin likahari da wannan jubbar tawa, fa inni laqitu almushrikina fiha yawm badr, saboda ni na hadu da mushrikai da wannan jubbar tawa ranar da aka yi yakin Badar. Wa innama khaba'tuha li hadha al-yawm, kuma na ajje ta ne na koye ta saboda wannan ranar da yadda na mutu a min likahari da wannan jubbar da wannan dir'in nawa. Yace wasma'i ya ummatul islam, malai yake cewa to ke ya ke al'umman musulmai, ki saurara ki ji irin wannan jarumta da irin wannan tunani da bawan Allah wannan yayi da irin shiri da yayi na haduwa da Ubangijin shi. Sai malai ya ci gaba da cewa tufiya radiyallahu anhu zaman Muawiya ba'da hajjatihi al-ula, ya mutu yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan yake khalifanci bayan Sa'ad bin Abi Waqqas yayi hajjin shi ta farko. Wa huwa ibni 83, yana dan shekara 83 daga rayuwar shi. Wa salla alaihi Marwan bin Abdul Hakam, shi ya mai sallah. Wa dufina bil Baqi radiyallahu anhu, kuma aka binne shi a nan makwantai wanda yake al Baqi, wanda ake kira shi da al Baqi, wanda yake gehen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina. Wannan shi ne takaitaccen labari wanda malai ya kawo mana na Sa'ad bin Abi Waqqas, mutum na tara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da gida aljanna. Ina fatan an ɗauki darasussuka a cikin rayuwar wannan bawan Allah, da shi ne hadafin karatun labarin sirarsu wa'innan, ko tarihin wa'innan sahabbai jarumai wanda suka yi abin a zo a gani a cikin wannan tahiyya ta addinin musulunci. Sai mutum na goma ƙarƙashin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gida aljanna shi ne Sa'idu bin Zaid. Sa'idu dan Zaid, kamar yanda malai ya saba a ƙarƙashin sunan kowane sahabi yana kawo wani take wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi, ko wanda aka san shi da shi na daga jarumta ko wani abu makamancin haka. Shine malai yake cewa wa Sa'idu bin Zaid fil janna, ya ku jama'a ku saurara ku ji, lalle Sa'idu dan Zaid yana cikin gidan aljanna. Mutum ne yana taki iya taki a saman doron ƙasa, yana kai kawo, yana ta abubuwa wanda suke wanda za su sanya shi ya kusanto Ubangijin shi, amma dai a wannan halin ake cewa gashi tun a cikin gida aljanna. Wannan albishir na gida aljanna albishir ne wanda bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya fito ya ce an mai albishir da gida aljanna, to ka karkata kai ka ce maƙaryaci yake. saboda abu ne wanda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya isa ya sani. Kuma a mazhab na ahlus sunna wal jamaa babu wani wanda ya isa yanke ware dan gida aljanna ne sai dai yace muna kyautata zato ware dan aljanna ne insha Allah. Amma dai ka yanke ka ce ware dan aljanna ne ko ware dan wuta ne ba wanda yake da hurmar haka. Bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bashi da hurmin haka sai an bashi labari. Dan haka wani ke zo ya rude ka da wata babbar rigar shi yace ya dauke maka dukkan zunubin ka, shi ma fama yake da nashi, shi ma ya dai ya iya da nashi, da wane yazo yace maka wana na maka albishir da gida aljanna ko na baka na dauke maka dukkan zuwa ce me sayan muni fiyawa tan kargo yayi alheri da wannan labarin naka. To dan haka ba wani wanda yake da hurmi haka, kowa kokari yake, kullu nafsin bima kasabat rahina kuma wala tazir wazirat muzira ukhra, kowa nafsi nafsi yake, ka iya da kanka ya iya da kaina. Watan mu mun tashi mu wajuwa aljuna aljanna Allah tawma juna addaa Allah kara shiryar da mu, Allah ya kara gafarta mana ya sanya muna daga cikin gida aljanna, ya sanya wa'annan mazaje wanda muke karatu a kan su ya sanya mu makwabtace su a cikin gida aljanna. Wannan shine babban fatan mu. Malai yake cewa man huwa, wane ne wannan Sa'ad Sa'id bin Zaid? Yake cewa huwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abd al-Uzza al-Qurashi al-Adawi, shine Sa'id dan Zaid dan Amr dan Nufail dan Abd al-Uzza bakuraishi wanda dangantaka suke kaiwa da Banu al-Adu. Wannan shi shine kenan yana dangantaka da Umar bin al-Khattab, kuma yana dangantaka wurin kakansa Abd al-Uzza tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yake nuna mana shi Zaid duk da zamu karanta a nan gaba yana daga cikin min al-ahnaf. Idan aka ce al-hanafi, mutumin da yake kan tafarki na addinin Annabi Ibrahim alaihi salam, baban shi Zaid yana kan tafarkin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam tunda yake bai taba tsayawa bai bautatawa wani gumki ba, yama wani gumki sujada ko kuma ya bautatawa wani koma bayan Allah. Wannan haka dabi'ar baban shi take, kuma zamu gani a nan gaba malam zai dan mana tsokaci akan ma'ahinci. Yake cewa aslama qadiman, ya musulunta tun musulunci yana bako yana sabon zawwa tun lokacin nan Sa'id bin Zaid ya musulunta. قبل ان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الاقم كامن منزا الله صلى الله عليه وسلم يشغا جدا نا الارقم بني الارقم من يي بياني تان بايا wannan gidan da lokacin da manzo Allah ya shige shi kuma da yanda akai aka shige shi kuma da abin da akai a cikin wannan gidan yace wa shahida al mashahida kullaha ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma khalafada. Dukkan wa'ansu ya kikkika wanda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarta, to Sa'id bin Zaid tare da shi aka halarta banda yakin Badar kadai. Shi kuma yakin Badar abin da ya sanya Sa'id bai halarce shi ba, can baya ai mun karanta Talha, shi ma Talha bin Ubaydillah shi ma bai halarta, Talha bin Zubair shi ma bai halarci yakin ba. Dalilin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya samu labari ga ayari na Quraishawa sun fito daga sun tafi garin Sham, za su fito sun tafi fatauci za su fito daga garin Sham, kuma ga hanyar su wanda aka sani, sai ya aika Talha da shi da Sa'id bin Zaid su tafi su yi bincike su jiyo labarai su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamun su tafi su yi da binciken su su dawo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hayyatihi an yaqin Badar. Wannan dalilin da ya sanya Talha da shi da Sa'id bin Zaid bisa halarci yakin Badar ba, shi sanya nan malai ya kawo maka yace dukkan wa'ansu yaki wanda ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarta ya tahi ya gumza an yi tare da shi, to Sa'id bin Zaid an yi tare da shi sai dai yakin Badar shi kadai ne wanda bai samu ba halartuwar shi ba saboda aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu zuwa garin Sha. Kuma shi Sa'id bin Zaid ya kasance dan uwan matar Umar bin al-Khattab ne, ita ce Atika bintu Zaid, ɗan uwar shi ce uwa ɗaya uba ɗaya matar Umar bin al-Khattab. kuma shi kuma yake aure da ƴar uwar Umar ita ce Fatima bintu Al-Khattab. Kuma shi kuma baban Al-Khattab ɗin dan wannan baffa yake wa shi Sa'idu ne da Sa'ida. Kenan suna dangantaka ta jini kuma suna dangantaka ta wurin aure. Shi ne yake cewa Sa'idu bin Zaid bin Amr bin Nufail qadima Sham بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يتي يا هلرتو دغارين شام باين ده منزل الله يا غباتو دغارين شام باين منزل الله صلى الله عليه وسلم يا داو دغ ياكين بدر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم مغناوا غامنن كا ايكي مو انتهي اي ياكي كو با تاره دمو با a lokacin nan mai manzo Allah yi fa daraba lahu bi sahmihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi kasan shi abinda aka raba aka baiwa duk wanda ya halarci yaki shi ma haka aka raba aka bashi qala sai yake cewa wa ajri ya rasulullah to manzo Allah walada na ha ngani wanda ba duniya suke wa ba abinda yake wurin ubangiji shi suke yi wa shine yace wa manzo Allah to walada na ha wa ma za'am za'am yake cewa amma dai shi bai kirdadi ba zai samu duka guda biyu ba shine yake cewa qala wa ajruka min yawmi badr yace kuma ladanka na yakin na yakin na ranar da aka yi yakin badar shi ma kana da shi wannan da kai hadisin can baya shi ma a cikin manaqib na Talha bin Zubair an kawo irin wannan hadisi yake cewa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bashi kasan shi na yaki wanda duk da bai huta ba an huta an bashi kasan shi yake cewa wa ajri ya rasulullah ya manzo Allah to lada na wa yanzu ai da ni gashi nan mu mun tahi can kuma an zo an yi yaki kuma ya yane ne masalan lada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ajruka min yawmi badr kuma ladanka na ranar yakin badar da akai shi ma kana da shi ya kai Talha da wannan shi yake nuna mana duk lokacin da bawa zai yi wani aiki yana da niyya kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a ƙarshen suratul tauba yake cewa wala yunfiquna nafqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqtauna waliyan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafqatan saghiratan wala yaqtauna waliyan wala yunfiquna nafqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqtauna waliyan illa kutiba lahum liyajzihum allahu ahsana ma kanu ya'maluna babu wata ciyarwa da za'ayi ba wani taki da zakuyi a maimakon kukunmu ta yaki su suna gida ba wani taki da zakuyi face he an rubuta musu irin ladan da aka rubuta muku saboda uzuri ne ya hana su su basu tahi ba basu halarci yakin ba amma dai a zuciyar su da kai niyya 100% ki sanya a duk lokacin da bawa ya kasance yana wata buta wani uzuri ya jitto me bai samu ba damar yin wannan botar ba an bashi mala'ikan da yake rubuta mai wannan ladan bautar zai rubuta mai ladan wannan aikin a lokacin da bai aikata shi ba misali wani ne yana tashi tsakar dare yana sallah bulaguro sai ya rike shi ko kuma rashin lafiya ta hana shi tashi a lokacin nan a wannan lokacin da yake tashi za a dauki wannan aikin da yake yi za a rubuta mai ladan shi ko da bai aikata ba abu dai lakan aka daga mana aka ba ba mu lamanin ba mu kishi ba 100% ba shine karatun alqur'ani shine ubangiji yake bayyana wa alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min duk wata bauta idan wani uzuri ya zo to an dauke maka ita in dai ta nafila ce banda karatun alqur'ani shine ake cewa ubangiji yake bayyanawa ubangijin ku ya sani a cikin ku da kai wani lokaci da zai zo za a samu wani bai da lafiya wani kuma yana cikin bulaguro ya tafi neman fadalar ubangiji ya tafi neman arziki yace amma dai abin da yake dacewa duk da babu damar fakara ummata ya saramin ku karanta abin da ya sauko kana daga alqur'ani kidan wannan sauran bauta ko da baka yi ba za a rubuta maka ladanta amma dai alqur'ani ko baka yi ba dai kai kokari dan abin da ya sauka aya dai aya biyu ka karanta shi manzo Allah yake cewa hadisi ne wanda yake ingantacce ina tunanin Imam Tirmidhi Ibn Hibban ya hutar da shi yake cewa shin da kai ɗayan ku wanda yake guratar idan ya dawo gidan shi ya tarar da raƙumma jajaye wanda sun kosa a cikin gidan shi
shabai suka ce wani ne baya son ya samu irin wannan riba ka tafi ka yi da fafutukarka a gari ka dawo gida ka tarar da raƙon ma guda uku yace to ka shigo gidanka ka karanta aya guda uku sun yi maka alheri da wannan raƙon mun guda uku da zaka tarar su wannan duka yana nuna wa fadala ta karanta alqur'ani kuma da makarantar alqur'ani Allah ya tar da mu shi ne yake cewa an bashi ladan an bashi kasan wanda ya tafi yaki kuma an bashi ladan wanda ya halarci yaki wa shaida hisaru dimashq wa fataha kuma cewaye ambargo da aka sanyawa garin dimash aka cewaye garin su aka hana shiga aka hana huta diddan su bada kai a ci su da yaki yake cewa shi sa'id bin zaid tare da shi ya halarci wannan abin da aka yi yace wa fataha kuma shi ya bude garin dimash فوالله عليها ابو عبيده بن الجراح ابو عبيده بن الجراح سي دورا شي كسانتي جاغورا شغبا ا wannan gari na dimashq yake cewa fa huwa awwalu man amila niyabata dimashq min hadhihi al umma shine farkon namijin farkon mutumin da ya wara ajje interim ajje wanda zai maye gurbin shi lokacin da ya gusa a cikin garin dimashq a cikin wannan al umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annyaba shi shine wane mai gurbin ka lokacin da baka nan to shine harkon wanda zai gusa ya aje interim a cikin garin dimashka wani ka tsaya mini a matsayin kai ne jagora kai zakka isar kai ne a matsayina har lokacin da zan tafi inda wa shine wanda ya harayi a garin dimashka a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya da haka wa huwa ahdul asharatil mubashirin bil janna shi yana ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gida aljanna shine wa sa'id bin zaid fil janna tabbas sa'id dan zaid yana gidan aljanna al-sa'id bin zaid bin amr bin nufail daga sa'id bin zaid dan amr bin nufail yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashirati yace ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya abukanci wa'ansu mutane guda goma a lokaci daya faqala sai yake cewa Abubakar fil janna Abubakar ai yana cikin gidan aljanna gashi yana tattaki a saman doran kasa amma dai an ce yana cikin gidan aljanna wa Umar fil janna kuma Umar ma yana cikin gidan aljanna wa Usman fil janna Usman ma yana cikin gidan aljanna wa Ali fil janna Ali ibn Abi Talib ma yana cikin gidan aljanna wa Talha fil janna kuma Talha ma yana cikin gidan aljanna wa Zubair fil janna Zubair ibn al-Awwam ma yana cikin gidan aljanna wa Sa'd fil janna Sa'd ibn Abi Waqas ma yana gidan aljanna wa Abdurrahman fil janna Abdurrahman ibn Auf ma yana cikin gidan aljanna fa qila lahu sai aka tambaye Sa'id ibn Zaid man tasai waye ne ne na taranto tunda an ce mutum goma wane ne na taran qala ana sai yake cewa ai ni ne kakku ne mun isa ni ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina gida aljanna ai da amma a ce manzo Allah yana da rai mutai mi duku ko mun tai mun samu irin wannan fadala a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da haka dai muna fatan mu makwabtace su insha Allah mu kasance makwabtan juna a gida aljanna وعن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك عبد الرحمن عوف يرضى الله اشتبته اغريش يكي تيوا من ذا الله من سيرا دا امنت الله اشتبته اغريش يكي ابو بكر في الجنه ابو بكر يلا تكين جنا الجنه وعمر في الجنه عمر بن الخطاب يلا جنا الجنه وعثمان في الجنه عثمان يلا جنا الجنه وعلي في الجنه علي ما يلا جنا الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه wannan sune mutane guda goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gida aljanna kamun su tafi sun shige ta in kana so ka kasance tare da su ka so su idan ka so su dan Allah ka so su to ubangijin ka zai tayar daya ta da ka tare da su kuma zai hada ka tare da su a gobe kiyama idan ku aka hada ka tare da su hannunka kawar su kafarka kada ka yarda su huce maka sai inda suka shiga he ka shiga insha Allah wannan alƙawari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutum yana tare da wanda yake so a rayuwar shi ta duniya a gobe kiyama. Duk wanda ka so shi in mutumin kirki ne zaka tashi tare da shi ranar tashin kiyama, in mutumin banza ne zaka tashi tare da shi ranar tashin kiyama. Shi ne can Ubangiji a cikin Qur'ani yake bayyana mana lokacin da za a tada azzalimi tare da ɗan uwan shi azzalimi, ya kulu ya laitani tahassuma ar rasuli sabila, za a ringa cewa kai tona da amma wannan hanya ta farki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na dauka ita ce hanya ta, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, kai tona da amma na dauki wa da bin dauki wa na ba wannan azzalimin ba a matsayin shi ne abokina ba, shi ne madadi na, shi ne masoyi na, shi ne mai bani shawarwari a rayuwata ta duniya. Yace laqad adallani an zikri ba'da in ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula, tabbas malamai sun zo abokai da wani da wani sun zo suna muni nasiha akan abin da nake yi ba daidai ba, amma dai wannan abokin nawa azzalimi ya iza ni ya kai ni inda bana dawo ba, ya sanya ni hanya wadda zan dawoma a cikin mawuyacin hali a gobe kiyama. Shine can kuma Ubangiji a cikin Arabi yake bayyana mana halin wa'inda wa qala allazina sud'ifu lil ladzina istakbaru bal makaru al-layli wan nahari yasta'muruna an nakfura billahi wa naj'al lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'u al-'adaba qudiya bainahum bil afwan wa lil ladzina sud'ifu وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار استعمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. yake bayyana mana yake cewa wa'inda suke maraunana da wa'inda suka yi girman kai, wa'inda mabiya da wanda ake bi suka zo suna bayyana wa Ubangiji ai wa'innan su ne wa'inda suka sanya mu muguwa hanya, ya Ubangiji ka lullumka musu azaba fa'atim du'ifain min al'azab wal'anahum la'nan kabira, tan kuma wal'anahum la'nan kaseera, yake cewa Ubangiji ka tsitsine musu kuma ka lullumka musu azabobi, su ma za su maida martani a mu ba mu ce musu ba, mu tilasta musu ba su zo ba, mu ha kiran su muka yi kuma suka biyo mu, dan haka Ubangiji su ma ka tsine musu a lokacin nan dukkan su a ce ku yi wutar jahannama, hatta da shi ma shaytanin zai kora podium din shi ya muku ya yi wa mutanen da suka shiga gidan wuta bayani, yace musu wa shi fa bai ce muku ba ku biyo shi ba, shi fa falata lumuni wa lumu anfusakum ma ana bi sulhukum wa ma antum bi sulhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, yace ni ho mun tilasta muku ba, dan haka zan wane na nuna maka yace maka da ka bi da ta hijara ka kuma ka bin, yace to dan haka kada ka zarge ni, ni ma bana zarge ka ba, ni da amma na rigaye na kamar cewa abinda kuke hada bauta da shi ni da amma na san makomata, dan haka kada ka zarge ni. Wannan shine sakamakon wanda ya dauki aboki na lala a rayuwar shi ta duniya. Allah ka nisantar da mu da mutanen da za su kawar da mu da kan tafarki wanda yake na gaskiya. Ubangiji ka datar da mu kullun da samun abokai wanda za su ƙara sanya mu akan hanya ta gaskiya wanda za mu kawo gudunmuwan mu a cikin wannan addinin, kuma Ubangijin mu ya sakanta mana ya kasance gobe kiyama aljanna ita ce makoman mu. yake cewa kana waliduhu Zaid bin Amr bin Nufail, ya kasance ma'ahin shi Sa'id shine Zaid bin Amr bin Nufail mimman farqa ila Allah min ibadati al-asbi ibadati al-asnam, yana ɗaya daga cikin mutanen da suka kaurace suka gudu suka ki bautar gumaka su hada bautar Allah da wani abu sawa'un gumaka ko wani abu makamancin haka. Shine yake cewa mimman farqa ila Allah, wanda suka yi gudu zuwa ga Ubangiji daga bautar gumaka. yace qabla al-bi'sa al-muhammadiyya, kamun a aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace wa saha fi ard ash-sham yatatallabu ad-din al-qayyim, ya tahi yayi sintiri yayi yawo a garin Sham yana neman addini wanda yake miƙaƙƙe, shine addinin annabi Ibrahim, yana da ya dan san wani abu daga cikin addinin annabi Ibrahim sai dai sanin da gare shi ba sani bane ba wanda yake cikakke ba. To dan haka ya san abinda Quraishawa suke kanshi na bautar gumakai abu ne wanda yake haramun, bai dace ba a hada bautar Allah da wani ba, dan haka yaki ya ma wani gumki sujada, yaki ya bautata wa wani abu kuma bayan Ubangiji, shi sanya shi hijira daga garin Makka ya kama hanya ya tafi garin Sham yana yawo yana neman addini na annabi Ibrahim, addini wanda yake miƙaƙƙe. yake cewa fara'an nasara wal yahudi yatahi ya takulu ya hadu da nasarawa kristoci da yahudawa fa kari hadidahum kasancewar abubuwan da ya gani suna aikatawa sai ya kyamaci wannan addini ya zai a ce addinin annabi ibrahim a ce ana bada wani abu cin hanci a cikin shi ana kaza ana kaza ana kaza abinda ba su ga ce a cikin shi ba wannan abubuwan ya sanya ya kyamaci wannan addini zance mun karanta a wannan majalisin mas'alar Salman al-Farisi tarihi na Salman al-Farisi kasancewar ya huto daga garin su ya samu mutum wanda yake rahib wanda yake malamin Kirista wanda yake mai tsantsanin duniya wanda ya san addinin Kirista yake tahiya tare da shi har lokacin da mutuwa ta riskamme yace me a yanzu duniya ta lalace kalla ma ka samu wani malami wanda bai sanya duniya ita ce gaban shi ba amma dai ina maka wasiya ka tayi zuwa ga malami wani wanda yake kasa kaza insha Allah zaka samu irin turba addinin da nake kanci na addinin kristanci wanda yake tahiya da injila wanda aka sabkar insha Allah zaka samu irin wannan addinin tare da shi wannan yana nuna mana a lokacin nan yanda malumai yanda suka rikice suka lalace suna yasharuna bi ayatin lahi samanan qalila dan ahwalin da za su samu akan addini akan rayuwar su ta duniya sai su sarayar da mas'ala ta addini duk samu wannan rabo na addini na duniya ko wannan abu na jin dadin duniya to wannan yake nuna mana abinda shi Zaid abinda Zaid yake waya a garin Sham na neman addini wanda yake mai kakke sawa'un addinin yahudanci ko na kristanci bai samu ba to ina to ga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi kama aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana hira addinin yahudanci da kristanci ya gurbace ya lalace to ina ga wannan lokacin da haka duk wanda ya sake ya tarar da ubangiji ba tare da addinin musulunci ba to yayi batan bata kalkal inna dina inda Allah al-islam addini daya tilo a wurin Allah shine addinin musulunci babu wani annabi wanda ubangiji ya aiko ko wani manzo wanda ubangiji ya aiko ba sai kiran shi akan addinin musulunci kaleka ka gani duka wa ila nuhin wa laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayra wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayra wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayra dukkan wani annabi wanda ubangiji zai zo zai aiko faci sai ya kiraye mutanen shi akan ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta ko ma bayan ubangiji su kuma idan ka dauka niye suke bautatawa وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله يهودا suka ce ai Uzair dan Allah ne nasarawa suka ce ai Isa dan Maryam dan Allah ne to kai ka sani wannan shine ake kira maldema ne daga faru ma ka jingina wa ubangiji abinda ubangiji yake kyamata ya yake bayyana mana yake cewa takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda sama kan wannan kudirin da suka dauka wai Allah yana da da yace sama ta kusa ta tsatsage watan shaqqul ard kasa tararrabe wata khirrul jibalu hadda duwatsun da kake gani dukkan su rikito akan wannan abin da suke bayyana wa ubangiji subhanahu wataala amma yaquluna uluwan kabira yace dalilin me ya sanya sama za ta tsatsage kasa ta yayyanke duwatsun su rikito an da'ulir rahman walada dan sun rike wa Allah sun kirki sun kirkira wa Allah yana da yake cewa ma wan baki lir rahmani an yattakhidha walada bi dacewa ubangiji ya rike da game da dan adam abin alfahari amma dai jingina wa ubangiji mahalicci da wannan abin aibu ne kafurci ne tsantsakar yan kafurci dan adam shi shine yake bukatar ya samu da wanda zai agaza mi wanda zai kalla ran shi ta yi hori wanda zai kasance yana da magadi wasu abubuwa makamantan haka amma dai shi ubangiji ta'ala Allahu amma ya kulu da ulwan kabira ya fi karhin haka wannan shine mabda din su shine principle din su da sun shigo zaka gani suna koda sallar su suke yi sai sun yi fis fer essence spirit ko ka gani ai ambaci dan haka wallahi duk wanda yake kan wannan hanyar yayi kokari ya sabka ya dawo hanya wadda take mai kakka ita ce hanyar musulunci hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka mana yace mana wa anna hadha sirati mustaqima wannan shi shine sirati shi tace hanya wadda take totar wadda take mai kakka sai yanka a gehe-gehe ya ce wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, kadda ku bi wannan bari-bari, wannan kananan hanyoyin duk wanda ya sake zai bi su, to ya riga ya bace a rayuwar shi, wutar jahannam ita ce makomar shi. Allah kiyaye. Yake cewa wa qala Zaid, yake cewa Allahumma inni ala dini Ibrahim alayhi salam, ya Allah ka shaida lalle ni ina kan addinin annabi Ibrahim alayhi salam, walakin lam yazhar bi shari'ati Ibrahim alayhi salam kama yanbaghi, sai dai Zaid bai samu ba, bai samu, bai ci nasara ba, ko bai samu ba lamani ba, ko bai samu ba ilimin ba, muna iya dauka azhar shine samun rabo, bai samu ba rabo ba akan sanin shari'a annabi Ibrahim alayhi salam yanda ya dace. Ya san wani abubuwa, bai san wani abubuwa ba, kasancewar an shara ta tsakankanin aiko da annabi zawwa, wannan zawwa addinin da yake tsakankanin annabi Musa da annabi Muhammad da annabi Isa, ratar tana da yawa, kuma babu wasu illa mutanen Yahudawa, Kiristoci illa Kiristoci, kuma ya tafi wurinsu bai samu ba addinin ba yanda ya kamata ba, kinan bai da wani sani akan addinin annabi Ibrahim yanda ya dace. Shine yake cewa wala ara man yuqifuhu alaiha, kuma babu wani wanda zai samu wanda zai karantar da shi yaya addinin annabi Ibrahim yake, amma dai ya riga ya shaida wa mahalicin shi lalle shi yana kan addinin annabi Ibrahim alaihi salam, wa huwa min ahli an-najat, shi kuma yana kan addini wanda ake kiran su da ahli an-najat, su waye ahli an-najat, su ne wanda suka samu tsira ai aljanna, shine duk wanda idan aka ce maka wane min ahlin najat, shine wanda ya kasance yana kadaita Allah shi kadai, kuma yake bautatawa Allah a iya abin da ya isar mai daga addini, kuma risala sako bai isar mai ba, wannan mutumin dan gidan dan aljanna ne. Misali, wane ne yake wani daji kasir gumin daji a wannan lokacin da muke rayuwa, ya sani, ya kudurce wa kanshi da lalle wannan saman da ƙasan wannan da abin da yake anwanuwa da shi, lalle da kai wanda ya halice su, wannan wanda ya halice su shi yahi cancanta da abauta ba, ya kudurce haka, kuma yana ƙoƙarin yana munajati da shi da Ubangijin shi, ya san wannan wanda ya halitta yin da ya halicci wa'annan abubuwa shine wanda yahi cancanta a kadaita shi da bauta, kuma yana kokarin yabauta mai imma bangaren tunani, imma bangaren tunda at-tadakkur ba tunani, bangaren halittun Ubangiji ita ma bauta ce, kuma baya saki akan yabauta tawa wani koma bayan Allah. To wannan mutumin idan Allah ya mai rasuwa, to tabbas wannan mutumin insha Allah yana ci wanda za su shiga gidan aljanna, su ne ake kiran su da ahlu an-najat, shine wannan mutumin yanda yake kan addini ya kadaita Ubangiji shi kadai, kuma baya yarda ya bautawa wani koma bayan Ubangiji ba, kuma risala sako bai isar mai ba, tunda duk lokacin da sako ya isar wa ba ya isar wa mutum, to bashi da wani hamzari idan bai yi aiki ba, face wutar jahannama ita ce makomar shi. Shine wa kunna mu'azzabina hatta nab'atha rasula, da dai rana ba ma taba azabta bawa ba har sai mun aiko manzo, sakon mu sai ya isa zuwa gare shi, idan sakon mu bai isa ba, to in dai mutumin nan yana cikin waɗanda suke kadaita Ubangiji kuma suna bautatawa Ubangiji a iya abin da ya sani na daga bauta, to wannan mutumin a kyautata mai zato insha Allah dan gida aljanna, su ne ake kiransu da ahlu an-najat. Shine malai yace mana wa huwa min ahli an-najat, shi yana daga cikin mutane wanda ake kiransu da ahlu an-najat. Fa karshahi da lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mai shaida bi annahu, lalle shi yub'asu ummatan wahdahu, za a tayar da shi al'umma ita kadai, shi Zaid al'umma ce ita kadai wanda Ubangijin shi zai tayar da shi. Nan abinda malamai suke bayyanawa suke cewa mufarida, za a tayar da shi shi kadai a cikin mutanen shi wanda baya haɗa bautar Allah da wani, kina ana kyautata mai zaton mi zaton shiga gidan aljanna. Shine yake cewa huwa ibni ammir imam Umar bin al-Khattab, shi dan babban Umar, jagora amirul mu'minin Umar bin al-Khattab yarda Allah ishtabata a gare shi yace ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa lam ya'ish hatta yub'ath hatta bu'itha ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi zai amma dai bai halarci ba aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba Allah ya amshara shi kuma tabbas da tunda dan shi yana hadi Sa'id yana bayyanawa yake cewa manzo Allah da babana da ya tarar da aiko ka bai mutu ba aka aiko ka da yana cikin wanda za su yi imani da kai Allah ya amshara shi kama aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mai shaida da lokacin da Sa'id zai Sa'id ya tafi wurin manzo Allah da shi da Atika suka tambaye manzo Allah akan matsayin babansu yake bayyana musu yub'asu ummatan wahdahu tabbas babanku za a tayar da shi al'umma ce ita kadai shi kadai wanda baya hautatawa wani kuma bayan Allah duk da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai isar ne ba yake cewa an asma binti abi bakr qalat asma ya abi bakr yarda Allah shabbata a gareta take cewa laqad ra'aytu zaid bin amr bin nufayl qa'iman muslan zahrahu lil ka'ba yake cewa tabbas naga zaid bin amr bin nufayl yana tsaye ya jinjinu ya jinkina bayan shi a bangon ka'aba yaqulu yana cewa ya ma'ashar quraishi ya ku taron mutanen quraishawa wallahi ma fiikum ahdan ala dini ibrahim ghayri yace na rantsa da Allah babu wani ɗaya daga cikin ku wanda yake kan addinin annabi ibrahim kuma bayana shi ma ba quraishi yana goranta musu kaf cikin ku babu wani wanda yake kan addinin quraishi kan addinin annabi ibrahim a cikin quraishawa in ba ni kadai ba wa kana yuhyi al-mawquda ya kasance yana rayar da yadda aka binne ta cikin kasa nan al-mawquda ismu maf'ulin ne min al-wa'd al-wa'd shine wa'dul banat shine mutum idan shine ubangiji ta a cikin nahla yake bayyana mana wa idha bushira ahadum bima daraba lir-rahman wasalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazima duk lokacin da za a baiwa ɗayan su a lokacin jahiliya a bashi labarin matarka ta ya mace huskar shi za ta yi kumci ta yi baki na daga bakin ciki a lokacin da yake yi ya tawara min alqawmin su'i ma bushira bi sai ya koma gehe ya huta daga cikin jama'a saboda labarin da aka bashi akan waima ta shi ta ahimmi ya bace yace to yana daukan ɗayan abu biyu ne ayumsikuhu ala hudin am yatsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumuna tabbas ko ya jewa ta cikin rijiya ko kuma ya binne ta cikin kasa da ranta yace wannan abin da suke yi tir da wannan halin abin da suke hukuntawa akan iyansu mata idan Allah ya arzuta su da su to shi zai ya kasance a cikin jahiliya idan an yi wani aihuwa ta diyan mace yana nema ya tafi ya binne ta ya kulu lil rajul sai ya zo ya ce wa mutum idza arada an yaqtul ibnatahu lokacin da yake nema ya hallaka ya kashe wannan diyar tashi kasancewar bai so ba ya samu diya mace ba sai ya ce mai ma dakata la taqtuluha kada ka kashe ta ana akfika ma'unatuha ni na isar maka cinta da shanta da rinanta fa ya'khudha sai ya abshi wannan diyar daga hannun ma'ahinta yace fa idza tara'at idan ta tashi ta girma qala li abiha sai ya zo wurin ma'ahinta sai ya ce mai in shi'ta dafa'tuha ilayka in kaga dama mido maka diyarka wa in shi'ta in kuma kaga dama kafaituka mu'unataha na isar maka cinta da shanta da dawainiyarta kunga abinda suke yi ubangiji yayi tar da Allah wadare da abinda suke yi to ya kasance shi yana kan addinin annabi ibrahima yana kyamatar a ce wai an kashe rai dalilin shaimi ya dau alwashin duk lokacin da wani yayi yunkurin kashe yeshi zai zo ya ce na dauki yuninta ba cinta da shanta bane ba ai su suna gani mace wani irin gudunmuwa za ta ba wa ma'ahinta a cikin rayuwarta wahala ce cinta da shanta kuma karshe ta koma ha gidan wani me ya zatta maka tana daukan makami ba ta daukan makami tana gyare tana kare mutuncin gida ba ta kare mutuncin gida wannan a jahiliya kenan addinin musulunci ya zo ya ba ta haƙƙin ta 100% hatta da gado ta kasance da idan an yi a cikin ɗiyan uba diyan ma'ahi idan an yi da matan shi da waye duka tattara su ake yi su ma a ci gadon su kaya yanda ake cin gadon afata haka ake cin afake ake cin gadon ta ita ma ba komai bace ba ko a kashe ta din tayare a ci gadon ta amma dai addini yazo yayi ba ta haƙƙi iya haƙƙi yace kai maimakon ma a ringa cin gadon ta ita ma gado za ta ringa ci abinda abinda namiji ya ci ita za a raba tsaka a ba ta rabi a duk inda take sai an bata gado ya sanya ta cinta da shanta da dawainiyarta akan ma'ahinta lokacin da ya aurar da ita zai koma hannun mijinta lokacin da mijinta ya kaura tana da diya cinta da shanta za su koma hannun diyanta in bata da diya wanta shakikinta ko na uba ko na uba dukkan su wajibi ne su kula da ita sai ga ta nan wai a yanzu ta koma wani abu wanda ake garran ba da shi a cikin akan titi wanda an maida ta ba komai ba wallahi tallahi da za ta dawo ta musu ta koma kan addini wallahi za ta ga mutuncin ta iya mutunci ka wasafa mini mace da abinda muke rigaye rigaye muke kashe junanmu wurin neman shi mu dauki misalin zinariya kadai mun taba ganin zinariya a saman nan saman doran kasa kurum kana ta hiya ka ganta ka dauka har abada ba ka ganta ba kana cikin kasa kasar sai kai haka sai ka sanya an yi tare sharshi yanzu har da abare ana ta yi dai ayi rami rami wanda ya ba ma ka turban meter san meter baya kamar a samu shirinta ka koma fer sai an shiga cikin teku ma cikin wani koki zaka same shi sai an yi tabin cike sannan a same shi ka ta hidiya ma haka idan ka ya nuna maka baka samun shi to wallahi mace ta yi wannan abin tsada ta yi shi tsada kuma addini ya zo ya girmama ta ya ba ta daraja iya daraja da zan ta tsaya a matsayinta sai an ta yi an samu wannan abin sannan a kawo mata sannan a dauke ta wannan haka ne amma dai ta tarwatsar da al'amarinta ta ki abinda shari'a ta hudi mata ta ce a incin ta take so sai ta fito ta nemi aiki sai ta sa kananan kaya sai ta yi kaza sai ta yi kaza sai ta yi gogayya da maza sannan ta samu abin da take so ki zauna a gidanki ki nutsu wallahi tallahi sai ki samu su wayan namu da suka samu ba yawo suka yi to su ma da yanzu su yi hakuri su zauna wallahi sai sun samu Allah da ya tarka wannan shine yakin da ake yi wa musulunci a nuna muku ku ba komai bane ba bari mu ciyo bangaren matan ku da bangaren iyayen ku in muka same su shikenan mun tabarbartar da take yau saboda mace ita ce makaranta da ita ake gina mujtama in dai ba a samu bata gari ba to mujtama ya riga ya lalace kuma duk wanda yake so ya samu zuri'a tayyiba to ya zage ne damtse wurin neman mata ta gari in dai ya sake ya samu yayi irar in zabe to wallahi ya riga ya safka da kanta farki ai mun shawadi a nan ba so dai ba so bi ba wallahi ubangiji ya kaddara wa da baban shi ya kai fir'auna shigantaka ya kai na maruzu ya kai karuna wallahi tallahi in dai ma'ahiyar yara mutum ne kirki ce wallahi tabbas sai an hutar da iya na gari karkashin ta amma dai in ma'ahiyar ta kasance mutum ne banza ce a kaddara baban yaron ya kai ya Abubakar imani ya kai ya Umar imani wallahi tallahi kadda ka hudda tsammanin za a samu dan banza karkashin ta wannan shine tajribar rayuwa duk wanda zaka ganshi na kirki to contribution din ma'ahiyar shi ta yi yawa akan ba'i ta ma'ahiyar shi Allah da tar da mu wannan kalubale ne ga mu masu neman arami samari Wala Ibrahim ta Allah da tar da mu yake cewa na'am sai gaba wannan hadisin da muka karanta wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa shi Zaid bin Amr yame al-Bishr ka ya me sheda da yub'asu yawmal qiyamah yub'asu ummatan wahdahu hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi a cikin wannan Musnad din shi, sai dai a cikin tahqiqin da Shu'aib Arba'ut yayi wa shi Musnad din ya da'afa hadisin, hadisi ne wanda yake da'ifi. Amma dai abinda zan iya dauka, muna iya cewa tabbas shi dai min ahlin najat. Su kuma ahlun najat su ne wanda suka tsaya tsayin daka akan bautan Allah duk da addini bai iso musu ba. Bisu san baya za su yi ba, amma dai suna kan tabarki na Annabi Ibrahim. Bisu bautata wa, bisu yi wa wani sujada ba, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu lam yasrud bi sanamin qattin, tunda yake bai taba yi wa wani gunki sujada ba. Wannan ire-iren su suna daga cikin ahlun najat. Sai dai hadisin yana da rauni a cikin, kamar yadda shi Shu'aib ya rauna hadisin. Yake cewa wa kana yu'ibu ala quraish, shi Zaid ya kasance yana aibanta Qurayshawa akan wani wata al'ada da gare su. Wa yaqulu, yake cewa ash-shatu khalaqaha Allah, wannan diya awakin da kuke gani ba babanka ba babana ba ya halicce su ba, ubangijin sama shi ya halicce su. Yace wa anzalaha minas sama'i, wa anzala laha minas sama'i, yace cewa kuma ya sabkar mata da ruwan sha daga sama. Wa ambata laha minal ard, kuma ya hutar mata da tsirrai, ya hutar mata da ciyawar da za ta ci daga ƙasa. Yace summa tazbahunaha ala ghayri ismillahi, sannan kuma ku zo ku yanka ta ba tare da ambatan sunan Allah ba. Wannan abin aibi ne gare ku, ya ku Qurayshawa. Wannan kuma hadisin Imam Bukhari ya hutar da shi. Shi Zaid yake bayyana musu bai kamata ba. Wanda ya halice ku, shi ya yi cancanta, wanda ya halice muku abinda kuke anhwanuwa da shi, idan kun tashi yanka wannan abin anhwanin, to ku yi kokari ku ambace shi. Kuma wannan mas'ala ce duk yankan da aka yi ba tare da ambatan sunan Allah ba, to wannan yanka a mai da shige shi. Zabahun shi ahlihi, duk da akwai mas'ala ta malaman usul wanda suke bayyanawa, malaman fiqh afwan, yanka mas'alan zabahun fi ahlihi wa mahallihi, wa zabahun fi ahlihi duna mahallihi, wa zabahun fi mahallihi duna ahlihi, sun yi bayani, dogon bayani akan mas'alan tana da hadisi sosai. Yankan da za a yi a gari da musulmai, kuma amma dai a wurin da ya cancanta kuma ayi yankan. Idan yankan ya kasance musulmi ne ya yi shi, kuma ƙasa ce ta musulmi, menene hukunci? He, ba wannan musulmin da ya yankan bai yi bismillah ba, me hukuncin shi yake? Kuma suka yi bayani akan matsala ta gaba, akan yanka ne aka yi, musulmi ne ya yi amma dai ba a ƙasa ta musulmai ba, kuma bai yi bismillah ba, me hukuncin shi? Kuma da yankan da za a yi yanka ne ba musulmi ba, ko ba a ƙasa ta musulmi ba, sannan yankan da ba musulmi zai yi ba a ƙasa ta musulmai. Dukkan wannan malamai sun yi matsala ce wadda take da tsawo sosai, ba za su ba damar tattaunata ba, insha Allah. Yake cewa amma waladuhu sa'idu, amma dai ɗan shi wanda muke karatu a kan shi, wanda aka mai albishir da gidan aljanna, yake cewa falaqad nala min al'azabi nasiban bisababi islamihi, tabbas ya haɗu da wa'ansu azabobi nau'i kala-kala da kala, yake cewa sababin musulmtashi. Al-Qais bin Abi Hazim qala, da Qais bin Abi Hazim yake cewa qala Sa'id bin Zaid, Sa'id dan Zaid yake cewa laqad ra'aytuni wa inna Umar ay ibn al-Khattab, yace tabbas na ga samu kaina, kuma Umar dan Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi, lam wasqi 'ala al-Islam qabla an yaslam, yake cewa yana daure ni kamun a cikin musulunci, kamun shi ya musulunta. Sun makanat lahul yadu tula ba'da zalika fi nasrihi al-islam, fi nusratil islam, sannan baya da haka, bayan ya musulunta, yake da dogon hannu akan wannan musuluncin. Yana nihin Umar kamun ya musulunta, ya azabta musulmai, ya azabta musulmai, iya azabtarwa. Amin yi bayani musulunta Umar ya tarar da 'yan uwarshi tana hantama, tana karatu a cikin gidanta da ita da mijinta. Ya huta bayan gari, sai ake bashi labari, ake ce mai yana ya kasance yana daga cikin mutane masu tsananin gaba da addinin musulunci. Ya huta bayan gari, sai ya gamu da wani zai yi hijira, ya tare shi, sai yake cewa yo mi kake tamna na baka da zuba, ai addinin na musulunci ya shiga gidanka, kanwa kamata riga ya da musulunta. Da gaugawa ya dawo gida, ya kwankwasa musu, suna karanta alqur'ani, suna karanta suratul hashr, farkon suratul hashr a rubuce a saman wannan fata. A lokacin da suka yi kwankwara ta tambaya waye ne ta yaje mata Umar ne, a lokacin nan suka nan da ne suka boye, da ya shigo ya tambaye su menene suke yi, ta ce ba komai ba. yace mata naji labari naji an ce a Tabauti ke ma kin warware addinin iyaye da kakanni kin zame kin bar hanya take cewa a sai ga wannan sahifa wannan hadar ya dauka da ya dauka ya ga bismillahir rahmanir rahim sai je wa ya buge ta har sai da jini ya zuba ya sake dauka ya diba ya karanta warkon suratul hashr har zuwa inna allaha shadidul iqab a lokacin nan ya daukaka ya furta kalmar la ilaha illallah yace mata ta kai shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take tabbatar mai naji manzo Allah yana cewa ya Allah ka shiryar da dayan umar guda biyu a cikin garin makka imma abul hakam abuja wanda manzo Allah ya canza mai sunan shi daga baban hijima zuwa ga baban jahilci sannan kuma da umar bin al-khattab sai Allah ya zabi umar bin al-khattab da ya kasance shine wanda zai shiryu akan wannan addinin a cikin wannan addinin na musulunci shine nan wannan Qais bin Abi Hazim abinda ya Sa'd yana ce Sa'id yake cewa ya kasance yana darme shi albarkatin wayya musulunta shi kuma yana matsayin kafiri a wannan lokacin radiyallahu anhu yace sai gashi nan wayyan ziya musulunta kuma yana da dogon hannu akan mu yayi wannan addinin abinda mu wanda muka riga shi musulunta bumi ba wannan addinin ba wannan kuma haka ake so duk abinda zai huce ka na daga aikin kirki idan ka maido hankalin ka kanshi to ya kasance wanda suka saba suke yin shekara da shekaru ka zo ka huce su wannan haka ake so yake cewa safhatul mudhi'atun min jihadihi radiyallahu anhu wata fash wadda take mai haske wadda za ta haskaka mana jihadin shi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa laqad abala sa'id bin zaid radiyallahu anhu bala'an hasanan hakika yayi abun azo a gani abun madalla lalle shi sa'id bin zaid yayi abun azo a gani a cikin wannan addinin na musulunci wurin daukaka shi wajahada fi sabilillahi jihadal abrar kuma yayi jihadi fi sabilillahi jihadi wanda yake na kuftattu wanda idan sun shiga ba abin da suke nema illa shahada in kuma suka dawo gida za su samu riba guda biyu kul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisuna dan lokacin da mumuni ya huta fayyan yaki yake cewa to mu wa abinda zan mu samu dayan kyawawa biyu ne fa abu ne masu kyau guda biyu to dayan zan mu dace da shi ko mutuwa shahada ko kuma mu nasara akan ku mu dawo gida daga nima ko kuma abinda muke muku azaba ce na tarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'azabin min indina min bi'azabin an yusibakum Allahu bi'azabin min indina aw min bi'azabin min indina aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum min al-mutarabbisin dan biyu ne ko Allah ya nuna muku ku samu azaba daga hannayen mu ko kuma azaba daga wurin ubangiji yace kuma muna nan muna jira mu gani he an ture waldaka shine yake bayyana mana lalle jihadin da yake yi jihadi ne na wanda yake kubutacce wanda idan ya tafi baya nihin ya dawo ina tunanin lokacin ya ja minti hudu ya rage mana dan zan mu tsaya a nan abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomansu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد muna fata muna tawassuli ga wannan zama da muka yi bukatun mu na alkhairi dukkan su Allah biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana su ƴan uwa da abin na arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi kuma ya sanya albarka a cikin bukatun shi abinda ubangiji ya arzika shi da shi muna fatan mu ma bukatun mu duniya da lahira Allah ya biya mana su abinda dukkan mu ba iya ba duk abinda mu ba iya ba muna fatan Allah ya iya mana shi kuma Allah ya taimake mu akan shi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk